This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a babbar rana 13 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Murtala da kanan labarai.
Baba, hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa an bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan Shia 14 tare da raunata wasu 6. Isra'ila na yin kariya kan harin da ta kai a wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza, tana cewa ma'aikatan agaji 6 daga cikin 18 da aka kashe 'yan ƙungiyar Hamas ne. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a ƙasar Vietnam ya haura 233.
Kanan labaran kenan. Rahotanni daga jihar Zamfara na nuna cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar hallaka jagoran 'yan bindigan nan Kacalla Halilu Subu Sabubu.
Lallai tabbas a dakarun sojin Najeriya sun samu nasara ta kashe shi Kacalla Halilu Subu bayan wani artabu da suka yi da shi a wani ƙauye da ake kira Balde kusa ga kwaren Ƙirya akan titin Goso zuwa Sokoto cikin ƙaramin hukumar mulkin Maru.
A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin ƙasar ce ta cimma wata yarjejeniya da asusun noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda za ta ba Nijar tallafin miliyan 80 na dalar Amurka domin taimakawa rayuwar mutanen karkara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari wadda a yau shirin ya yada zango a wani gari da ke gundumar birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da saƙonnin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a, hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan Shia 14 tare da raunata wasu 6 a wani hari da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar. Wata kungiya mai alaka da kungiyar IS ta dauki alhakin kai mummunan harin. Zabihullah Mujahid, mai magana da yawun gwamnatin Taliban, ya tabbatar da mutuwar mutanen sakamakon abin da ya yi Allah wadai da shi a matsayin wani ɗanyen aiki kan fararen hular Afghanistan a lardin Dekundi. Mujahid ya wallafa a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, cewa yayin da muke jajantawa waɗanda lamarin ya rutsa da su, muna iya kokari sosai don kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika tare da tabbatar da an hukunta su. Kungiyar IS ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaranta na Amaq cewa sojojinta na reshe Afghanistan da aka fi sani da ISK su ne suka kai harin. Kungiyar ta yi da awar cewa an kashe 'yan Shia 15, sannan wasu 6 sun jikkata. Mazauna garin Dekundi sun ce waɗanda abin ya shafa sun taru ne domin tarbin alhazan da ke dawowa daga harami 'yan Shia na Karbala a ƙasar Iraki. Isra'ila tana kare harin da ta kai kan wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka mayar matsuguni a tsakiyar Gaza, kuma ta ce ma'aikatan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya 6 daga cikin 18 da aka kashe 'yan ƙungiyar Hamas ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce zai tattauna batun kare wuraren ayyukan jin kai da Isra'ila. A lokaci guda kuma yana sukar kungiyar da Amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci da boyewa a wuraren fararen hula. Makarantar Aljauni da ke tsakiyar Gaza ta sha fama da hare-hare tun somawar yakin da sojojin Isra'ila suke yi na mai da martani ga harin ta'addancin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Wannan Bafalasɗine ne da bai bayyana sunansa ba, ya ce jakace nan cike da gawarwakin mutane da suka mutu daga harin makarantar. Yanzu mun shafe kwanaki 340 muna fama da wannan hukuma. Harin na baya-bayan nan a ranar Laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 6 daga cikin waɗanda aka kashe sun yi aiki da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ciki har da manajan hukumar. Mutane 12,000 ne ke samun mafaka a wannan makarantar. Matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙabawa Iran sabbin takunkuman karya tattalin arziki saboda yadda take baiwa ƙasar Rasha makamai masu linzami ya haɗu da kakkausan suka da musantawa daga Tehran. A ranar 10 ga watan Satumba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tabbatar da rahotannin farko da ke bayyana cewa Iran ta baiwa Rasha makamai masu linzami domin goyon bayan yakin Rasha da Ukraine kai tsaye wanda ke barazana ga tsaron Turai da duniya baki daya. Blinken ya ce Baitul Malin Amurka da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun sanya ƙarin takunkumai kan ɗaiɗaikun mutane da hukumomi da ke tallafawa irin waɗannan ayyukan. Ranar 9 ga wannan watan na Satumba, babban komandan sojojin Iran Fazlullah Nazuri ya bayyana rahotannin baiwa Rasha makamai a matsayin wani nau'i na yaƙi da hankali. Yana mai cewa ba wani makami mai linzami da aka aika wa Rasha. Ya ƙara da cewa Iran ba ta goyon bayan wani bangare na yaƙin Rasha da Ukraine. Kwana ɗaya gabanin haka, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana zargin da aka yi na cewa Iran ta baiwa Rasha makami masu linzami da cewa ba shi da tushe balle makama, kuma ya ce Iran ba ta taɓa shiga cikin rikicin soji na Ukraine ba.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Rahotanni daga jihar Zamfara sun nuna cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kashe wani jagoran 'yan ta'adda a yankin Kacalla Halilu Sububu a wani artabu da sojojin suka yi da 'yan ta'addar, wanda yanzu haka shugaban sojan Najeriya Christopher Musa ke ziyarar aiki a wurin. To ko shin menene gaskiyar waɗannan rahotannin? Tambayar kenan da wakilin mu a Zamfara Abdulrazak Bello ya mana ƙarin haske a tattaunawa da muka yi da shi.
Lallai tabbas jami'ai da dakarun sojin Najeriya sun samu nasara ta kashe shi Kacalla Halilu Sububu bayan wani artabu da suka yi da shi a wani ƙauye da ake kira Balde kusa ga kwaren Kirya akan titin Gusau zuwa Sokoto cikin ƙaramar hukumar mulkin Maru, inda suka yi artabu da shi na tsawon lokaci da shi da yaren shi daga bisani. Aka ba da tabbacin cewa su yaren shi mutum 37 haɗi da shi mutum 38 sun bakunci lahira bayan wannan artabu. A shikai shi babban hafsan sojin Najeriya wato General Christopher Musa yanzu ne ya gama shaida ma malewa labarai haka a lokacin da ziyarci gwamnan jihar Zamfara Zaid Lawal a yake mai ziyara a fadar gwamnati, ya ba shi tabbacin cewa lallai wannan bawan Allah ya karɓi rayuwar shi a lokacin da suke a wani yanki na ɗaya da ake kira Sector 1 wanda su ne suke wannan artabu. Wannan na zuwa ne bayan da su sojin suka ce sun samu wasu rahotanni asiri ne lokacin da su wa'annan su barayin dajin suka fito daga wani yanki na bayan ruwa suna kan hanya ta tsallaka wannan titi su shiga kudancin wato yankin jihar Zamfara, inda anan ne suka samu wannan labari kuma suka gumurzu tsakanin su har aka samu nasarar shi hallaka wannan ɗan ta'adda Kacalla Halilu Sububu.
To wani irin ƙarin haske ne shi shugaban sojojin Najeriya ya yi akan abubuwan da suke faruwa ko kuma matakan da suke ɗauka na ganin an wannan yaƙi an kawo ƙarshe?
To bayan shigo shi jihar Zamfara, wurin farko da ya fara ziyara shi ne a wurin gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, inda ya gaya mai cewa sojojin Najeriya suna aikacin kokarin su wurin ganin cewa an dawo da kwanciyar hankali da zaman lahiya a yankin arewa musu yammacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Inda daga cikin bayanin ma da yake mashi ya ce mashi ai akwai ma aikin da suke yi na operation hadarin daji a nan jihar Zamfara da Sokoto da Kebbi da Katsina, yanzu ma an canza mashi suna, za a kawo abin da suke kira tiyata wato battalion ta yaki gabaki daya, za a canza mashi suna zuwa wani abu da ake cewa wato kamar ceto ne na yankin yammacin Najeriya da suke kira fansar yamma. Sun ma wannan yaƙi da za su yi suna fansar yamma, yanzu nan ba a yi minti uku da ya bayyana wannan sunan ba, wanda ya ce kuma sun shirya tsaf, akwai jiragen yaƙi da aka ƙaro, ya ce kuma akwai sauran makamai da motocin yaƙi daban-daban da za a shigo da su, wasu ma sun riga sun fara zuwa kuma an soma wannan yaƙi. Har ma yake ce ma shi gwamnan cewa ai ɗan ta'addan nan da ake kira Bello Tuji kwanakin shi kidayu ne a duniya, domin sun riga sun ɗauki matakai na tabbatar da cewa sun hallaka shi da ma sauran 'yan ta'adda da suke wurin da ayyukan su a cikin jihar Zamfara da ma sauran wurare.
To shin mai sauraro zai nemi ya sani wane ne ake kira shi wannan Kacalla Halilu Sububu?
Kacalla Sububu shi ne wanda masu bayani akan shi a nasaru suke cewa shi ne babban mai kawo makamai a arewacin Najeriya, kuma mutum ne ɗan asalin garin Buzu a jamhuriyar Nijar wanda yake zaune a cikin dajin Suhu da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Maradun, kuma yana da wuraren haƙan ma'adanai daban-daban a cikin jihar Zamfara, mai kuɗi sosai a cikin su wa'annan masu wannan aiki na da ake kira bandit a jihar Zamfara. So wannan shi ne takaitaccen tarihin shi, kuma shi ne mai gidan Bello Turji wanda kamar kusan shi ya shigar da shi a cikin wannan sabga kamar da bayanai suke zuwa.
To kamar yadda kai magana shugaban sojin Najeriya yana Zamfara. Menene takamammen abubuwa da yayi bancin ganawa da yayi da ainihin gwamnan Zamfara?
Bayan da ya baro wurin gwamna kai tsaye sai ya nufaci headquarter ta sojoji da ake kira One Brigade Nigeria Army, to headquarter ta brigade ta daya da ke Gusau, inda yake tare da rake shi babban commander GOC mai kula da yankin Sokoto Kebbi da Zamfara, da kuma shi kan shi commander mai kula da wannan nishiya ta One Brigade, wato Brigadier General of Room, da shi Brigadier General mai kula da yankin Sokoto Kebbi Zamfara, wato AOC, AI AOC, da tare suka shigo a One Brigade, inda yanzu haka nake magana kai suna wata ganawa siriya tsakanin su, wanda daga bayan kammalawa ne ake sa ran za su baiwa ƴan manema labarai dama a tattauna da su kan wannan nasara.
Tuma Dalla gaida Abdulrazak Bello da wannan bayani da ka mana. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Jami'an diplomasiyar Amurka da China da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar Amurka a daidai lokacin da zaman dardar ke kunno kai a tekun kudancin China da kewayen yankin Taiwan. Wani babban kwamandan kasar China zai ziyarci rundunar tsaron yankin Indo-Pacific ta Amurka a Hawaii a mako mai zuwa, yayin da manyan jami'an tsaron Amurka suka isa kasar China. Sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya yi jawabi a wani taron manema labarai a birnin London.
We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the.
Yace mun kuma tattauna kan kokarin hadin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin Taiwan da yankin zirga-zirga a tekun kudancin kasar China. A gare mu duka, wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiyaye matsayin da ake kai yana da muhimmanci ba a gare mu kadai ba, ga dukkan kasashen duniya baki daya. A birnin Washington, Majalisar Dokokin Amurka na nazari kan wasu kudurori fiye da dozin biyu da suka shafi kasar China gabanin zaben shugaban kasar na Amurka da za a yi a watan Nuwamba. A ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a kasar Vietnam ya haura 233 a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki daga yankunan da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka shafa, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. Ambaliyar ruwa daga kogin Red River da ya tumbatsa a Hanoi, babban birnin ƙasar, ta fara ja da baya, amma ruwa na ci gaba da mamaye unguwanni da dama. Kuma ƙwararru a arewacin ƙasar sun yi hasashen cewa zai iya ɗaukar kwanaki kafin a samu sauƙi.
A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, yanzu bari mu saki komawa ga rahotanninmu. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa ayyukan noma FIDA da gwamnatin Jamhuriyar Nijar sun cimma wata yarjejeniya wacce a ƙarƙashinta asusun ya yi alƙawarin ba da ƙarin miliyan 80 na dalar Amurka a kan kuɗaɗen da ya bayar a baya da nufin inganta rayuwar jama'ar karkara. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kashi 50 daga cikin 100 na waɗannan kuɗaɗe miliyan 80 na dala za a yi amfani da su a jihar Difa da wani ɓangare na jihar Agadez a ƙarƙashin shirin Project Prodaf da ke hangen kyautata rayuwar mutane kimanin 440,000, ciki har da 'yan gudun hijira da 'yan gudun hijira cikin gida da waɗanda suka koma matsugunninsu na asali bayan hijira har zuwa ranar 30 ga watan Satumban 2026. Yayin da aka ware ragowar kashi 50 daga cikin 100 domin manoman jihohin Maradi, Tawa da Zandar da wani bangare na jihar Doso, inda ake sa ran shirin na Prodaf zai shafi mutane miliyan 2,170 a ayyukan da za a ci gaba da aiwatarwa har zuwa 31 ga watan Maris na 2028. Kamar yadda wakilin FIDA a yankin Afirka ta Yamma da ta Tsakiya, Bernard Hien, ya bayyana.
Les 40 millions de dollars, soit à peu près 23 milliards de francs CFA, donc serviront donc à atteindre 63 000 ménages ou encore 440 000 personnes.
Tokome manoma ke cewa Abdu Nino Gajango na daga cikin jagororin manoma da makiyaya a jihar Difa.
Idan akwai mun kungiyoyin projen da muka gode ma a bisa kan aikin shi a jihar Difa shine project FIDA wannan. Duk da yake kwanciyar hankali da akwai a Difa, mutanen nan wallahi suna yin aiki yadda ya kamata. muna fata ga gwamnati duk proje inda za ta yi aiki za ta zama ta shawara da mazauna karkara su faɗi irin abin da suke iya yi.
Da yake saka hannu kan wani yarjejeniya, Prime Minister Lamin Zen ya ayyana wannan yunkuri na fida a matsayin wanda ke daidai da manufofin da gwamnatin Niger ta sa gaba a game da maganar samar da wadatar abinci da inganta rayuwar al'ummomin karkara. Ya kuma shawarci asusun na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗaɗa waɗannan ayyuka zuwa jihohin Tillaberi da Yamai.
Pour donner une dimension nationale à ce projet, je vais recommander que les deux qui restent soient couvertes.
Ƙarfafawa yallai ƙwarin gwiwa domin samun abinci mai gina jiki da samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar ayyukan noma na daga cikin abubuwan da FIDA ke mai da hankula kansu a karkara. Dalili kenan masani kan sha'anin noma Dr. Abubakar Manzo ke cewa wannan tallafi ya zo a lokacin da ya dace.
Su da ma wa'innan suna yin irin wannan tallahi ne don saboda bunƙasa noma na iyali. Tun ainihi ma an san cewa nomanmu na iyali ne yake noma abin da zai ci da abin da zai sarrafa da abin da zai sayar. To wannan abu ne wanda ya kamata a bunƙasa nomanmu da kiwonmu don ya zamanto cewa mun kware bisa kan abubuwan da muka iya yi.
Idan aka ƙara waɗannan miliyan 80 na dalar Amurka a kan ainihin tallafin farko na nunin jimillar tallafin FIDA a halin yanzu ya haura miliyan 286 na dala, kwatankwacin miliyar ko biliyan 170 na sefa. Yayin da aka kesa cewa daga lokacin da Niger ta kulla hulɗa da FIDA wato 1980 kawo yau sama da miliyan 949 na dalar Amurka ne ƙasar ta mora a matsayin tallafi. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuwa za iya kaba mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraronmu barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na daɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar maku, wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Ni FM birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar zan gabatar da wannan shirin na daɗan gari. Yau za mu leƙa da ku a garin gidan Kade Gwandagoro da ke cikin ƙaramar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanni, inda muka sadu da hakimin garin gidan Kadi Gwandagoro inda ya bamu tarihin garin, amma kakin nan ya soma gabatar mamu da sunan shi.
Nuna Zubairu Bizo gidan Kadi Gwandagoro, hakimin Gwandagoro.
Me shauraro na son jin cewa me yasa ake ce ma Gwandagoro gidan Kadi, kuma me yasa gidan Kadin ce kuma ake ce ma Gwandagoro?
Abinda amma hari shi Kadin shi na ya kawo Gwandagoro sai ce ma Gwandagoro, rugari ne sai ce mai to shi kuma nan shi zanna nan shi na can Malba da Burgun su ko shina tare su basu bashi gaskiya shina sallah sai suna kona wuri shi ko muharin da shekara 8 sai bu sarauta can ya koma nan ga Gwandagoro. Kadi shi asali shi ga Gwandagoro, shi ko Gwandagoro dogaren Kadi na.
To adadin shekara nawa da garka wannan garin na gidan Kadi?
Yau shekara 101 ne, shekara 101 ligin kashi can Malba za shekara 8 nan ya shekara 101.
Adadin hakimi nawa suka yi rikon hakimtaka a wannan garin na gidan Kadi?
Hakimi takwas sun kari na a gidan Kadi. Na farko Kadi shi shekara 8 Malba za nan shi shekara 14 Egoji dane shi shekara 3 Allah ya mai cika azan babu. Bayan shi ko kakana wanda ubana shi ko ara ce mai girbo shi shekara 2 shi ko Allah ya mai cika azan babu. Bayan shi ko Aliyu shi ko shi shekara 3 shi ko Allah ya mai cika azan babu. Bayan shi Musa Hakimi shi ko shi yayi shekara 2 da 7 shi ko yace ya aje. Sai shi ko Suman dan Kulodo shi ko shi shekara 30 shi ko ya aje, yace ya aje na. To sai bayan shi shi ko Bizu wanda aihe ne shi ko shi shekara 32 shi ko Allah ya mai cika ya zan babu. To sai bayan shi sai ga ni ko na shekara 10 da 3 na bisa wannan ciki na gwandagoro
kai wani fice ko kuma wani sumar tabobi da wannan garin ya sha nuna
to lokacin nan shi kadin abin da suka kumsa mu diya ba su fada mana ko ba su gara mushi ba da dan an to da yamma wurin yaki nan sai wannan gari sai shi bace eh to mu ko wannan abin ba su gada mana shi ba eh shin ma har shi ko kadi an ka huce niko hawa na sai ni ce to ni tunda kadi shi girka garin ga to ni ku na mai sai gidan kadi shi abisa rai sai sama shi ne aka faɗi gidan kadi ni ne mai sai gwandagoro gidan kadi
akwai wani take da ake yi ma gwandagoro
to abinda aka ciya alhorma alhorma kenan shi abinda to mai ganin to sai na mai raga ana to shi maharin can kwanni suka ci haba alhorma kai da kanka alhorma kamata tunda alhorma na ba ka da wata matsala ko ne to gare ka mai sauki na shi ne taken gare alhorma ko can kwanni ga lokacin ya kokonnan nan da an kai lokacin na shi wannan gari ko gobe habbi salalu idan abu ya taho na zaramtaka ko gobe ana tsaye bisa gayi ne dan ko gabare da mun kai irin wannan da hillani sun kai fada nan gare mu to ni ban san ha ba san shi da an ka zabura an ka bare an kai da an ka to an ka ci sai na basa waɗanda sun kai ci ni ba san da yabo ko ban ba da wanda yi an kai ni ci ban ba da wanda tunda ba san da an kai eh to shine azzaramtaka ta lokacin gadani gabara insha Allah to
kadin kabila nawa kenan ke cikin wannan garin na gidan kadi
mu nan gobira mun hiya akwai gobira muna da yawa akwai gulmawa su kuma su ma suna da yawa akwai adarawa su ma suna da yawa alawa su ku akwai su amma ba su da kwarai amma mu gobira mun hiya
wannan garin da me ya fice
mu nan abin da yawa gare mu muna noma na damana sosai sosai kuma mu noma na fadama dan mu kan mun yi hice da noma na fadama dan kauyukan ga babu wanda kai gare mu hatta an abugata galmi da muka zama hannun take ta da noma na rani na fadama na albasa kuma alhamdulillah muna samu tunda yanzu sai ake wa ko ina aibi da albasa alasa sai amma gidan kare sai an same ta har gobe insha Allah
wannan garin yana da wani haka babba wanda a can sama wanda za a ciwa sai ma'aikaci ne wanga dan gidan kadi
to lalle nan mun kukuwa ni nayi kukuwa in samu ko soji ko police ko zandarma Allah bai sa ni samu ba amma ni a da guda wanda an mata mikin mer shine nan Meri ta gwandagoro shine a babbacin gare mu nan Meri
eh wannan garin na gidan kadi haka waɗanne matsaloli ne yake fuskanta
to matsalolin mu likitattan muna son mu samu a gina mana ita mai sababbin likita sai har Allah ya sa ba mu samu ba mai bi mata kuma sai eje da mun ka samu shekara 7 ko 6 har ita kuma muna son gina yanzu ka gino ta sun fadi muna cikin wata matsala ba mu samu ba huta ita kuma mun yi da mun diyar shekara 11 ita kuma muna neman hutattan a kama ita da gauga kuma har ba mu same ta ba kuma har kuma makiyaya ita ma muna da ita wanda muna kebe ta kan mutu ita kuma har muna so ita ma a ƙara inganta mana ita har mu samu haki gare ta ana ci ba mu samu matsaloli ko daga sauran abukan kiyo mu da su ko muna so tsabkakin ruwa su ko din za mu sha ko muna so hanya wanda za a ja mu ita tunda ba yin sa akwai ba ai muna hanya da ta kamata ko muna cikin wata matsala ma son wannan dan garin kidan kadi shi kare bunƙasa kuma tunda muna noman albasa a zakko ana daukar ta to shi kusa annan na abin ga samu shi kare bunƙasa maimakon mu kwashi albasa da hankali kwanci a tare ita duk in za a tare ita a tare ita to ba sai ba mu samu hanya wanda ta zuci kakka ba ne ga alƙum mu hayyan zumbu hayyan uku akwai Habibu Garba shi ku mizran na gidan huta babban gidan kadi to muna so shi ma shi kama muna Allah shi kama muna shi kuma hutattun muna santa akwai na biyu shi ku Muhammadu Shaharu shi ku juju ne shi ma yana maradi to shi ma muna so shi kama muna ga wata hiya ta gidan kadi Allah ya tarke mu ko mun ka nema ba wahala ai bunƙasa da wanda a dangin asalin gidan kadi ko ne dai mun san ta ta kama mu ne kishin gare su Allah ya tarke mu kishin garen ga gwamnati ga shi kara bunƙasa to har gwamnatin Nijar muna fata wannan gwamnati mai adalci to muna fata ubangiji Allah kama mu shiriko mu kuma da hakimai dukkanin sha Nijar duka muna kama mu riko 100% warkasan soji suna sintiri suna kama mu ma haka hakimai za mu kama tsayin daka in mun ga abu ya shigo sai mun bincike shi wanga da shigo wani iri na muna naka ka dauke mu a cikin bagin ka mu a babu cikin bagin ka saboda yanzu Nijar ta ta tsayin daka a bincike duk abin da to mai mare ne ba ka aruhi in to ruhi kai mai gari kama kankale shi abin da ka dani ba ko wanda ka dashi ba ka bincike shi sai mu ga musu ku sanin mu Allah shi kama mu da suku su zaburo da gauga suku su kama muna
masu shauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM Birnin Kwanni Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan Sasha Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu
da dan gari shiri ne da Sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
to majalla
barkamu da sake dawowa. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe 11 ne da kusan minti 25 na safe kenan. Yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Sako na farko ya fito ne daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa da ke jihar Bauchi a Najeriya. Kace memba kungiyar murya matasan Afrika tare da Isa Jika mai saje turo da Sanusi Madatai da Magaran sai haddabi mai computer mai yama a ƙarshe Bila Matallumi Gallaba inda kuka ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke ciwa al'ummar arewacin Najeriya irin su Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi da Niger da jihar Kaduna da ma kasar baki ɗaya tuwo a ƙwarya. Da fatan Allah ya kawo mana mafita. Sai sako daga Sanusi Madatai da Magaran. Kace salam VOA Hausa an ce fata ta gari lamiri. To muna fatan ganarwa da ministocin wajen kasashen Niger da Benin suka yi a can birnin Beijing na kasar China a jajibirin taron koli kan inganta dangantaka tsakanin China da Afrika da batun warware dambarwar diplomasiya da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna. To sai mu ce Allah ya sa ya zama sila ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin kasashen biyu. To amin summa amin. Sako na gaba naka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Defa Jamhuriyar Niger inda kace Najeriya kasar mu ta gado. To sai dai rashin samun shugabanci na gari da rashin tausayin talakawa wanda su suka yi ruwa da tsaki wajen tura motar shugabannin na kasar. To amma kash moto ta bulbula talakawa da hayaki mai sa hawaye. Kace a ƙarshe muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya musanya mana da shugabanni mafiya alkhairi ga talaka. To amin summa amin. Sai sako na ƙarshe da zamu iya dauka a yau da ya fito daga Isa Lawan Gigir. Kace salam VOA Hausa. Arin farashin man fetur haka kwatsam kamar amugun mafarki da kamfanin NNPCL yayi. A gaskiya wannan lamari akwai rashin tausayin talaka a ciki domin yayin da talakawa ba sa iya cin abinci sakamakon talauci da tsadar rayuwa da ta dabaibaye su sakamakon cire tallafin man fetur. Gwamnatin Najeriya a shekara da shekaru ba abin da ta sa a gaba sai ta tsar talaka ta hanyar haraji iri daban-daban. Kace da cire tallafi akan duk wani abu na bukata a rayuwa. Kace wai shin dukiyar Najeriya ta shugabanni ce kawai dama koko ta dukkan yan kasa ce? To masu sauraro da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji manku.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a baba hukumomin Taliban Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan Shi'a 14 tare da raunata wasu 6 a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar. Wata kungiya mai alaka da IS ta dauki alhakin kai wannan mummunan harin. Isra'ila tana kare harin da ta kai kan wata makarantar Majalisar Dinkin Duniya da aka mayar matsuguni a tsakiyar Gaza. Kuma ta ce ma'aikatan agaji na Majalisar Dinkin Duniya 6 daga cikin 18 da aka kashe a harin ɗan ƙungiyar Hamas ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tattauna batun kare wuraren ayyukan jin kai da Isra'ila a lokaci guda kuma yana sukar ƙungiyar da Amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci da ɓoyewa a cikin fararen hula. Matakin da Amurka ta dauka na kakabawa Iran sabbin takunkuman karya tattalin arziki saboda yadda take baiwa kasar Rasha makamai masu linzami ya hadu da kakkausan suka da musantawa daga Tehran. A ranar 10 ga watan Satumba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tabbatar da rahotannin farko da ke cewa Iran ta baiwa Rasha makamai masu linzami. To sai dai jami'an kasar ta Iran sun yi ta musantawa. Jami'an diplomasiyar Amurka da China da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar Amurka a daidai lokacin da zaman dardar ke kunno kai a tekun kudancin China da kewayen yankin Taiwan. Wani babban kwamandan kasar China zai ziyarci rundunar tsaron yankin Indo-Pacific ta Amurka a Hawaii a mako mai zuwa yayin da manyan jami'an tsaron Amurka suka isa kasar China. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a kasar Vietnam ya haura 233 a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto suka sami ƙaro, wato gano ƙarin gawarwaki daga yankunan da zartarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka auku.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyan mu ta wannan rana wato Baba Yakubu Makirin ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi, wassalamu.